This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri. Da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 21 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ma'aikatan tsaron Isra'ila ta faɗa yau Lahadi cewa hari ne ta kai a cikin dare ya taɓa wurin ajiyar makaman Hezbollah. Bayan da kafar yaɗa labaran Lebanon ta ce Isra'ila ta kai hari a ma'ajiyar makamai na kudu mai nisa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine tana buƙatar makamai masu cin dogon zango domin kare garuruwanta daga harin bama-bamai da na jirage marasa matuƙa daga Rasha. Yana faɗa yau Lahadi bayan wani gagarumin harin jirgin sama mara matuƙi da makamai masu linzami.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za mu kawo muku hira da tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau kan tsananin tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta.
Maganin wannan duk da dai mutane kuwa suna cewa ayi addu'a, to ayi addu'a tana buƙatar wato dandamalin da za ta hau. Dandamalin ku shi ne samar da shugabanci na gaskiya, na adalci, na riƙon amana.
Bayan nan muna tafi da fashin baki don yunkurin kashe shugabanni a Amurka.
Idan aka ce ƙasar Amurka har yau har gobe tana tattare kuma dunkule da irin waɗannan matsaloli, kaga cewa hakan na iya faruwa a sauran ƙasashe.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Muhammad Bashir Laden zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Kamaru. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Ma'aikatan tsaron Isra'ila ta faɗa yau Lahadi cewa hari ne ta kai a cikin dare ya taɓa wurin ajiyar makaman Hezbollah. Bayan da kafar yaɗa labaran Lebanon ta ce Isra'ila ta kai hari a ma'ajiyar makamai na kudu mai nisa. Hezbollah tana musayar wuta da sojojin Isra'ila kusan kowane wuni a kan iyaka domin nuna goyon baya ga Hamas. Tunda kungiyar ta Falasɗinawa ta kai hari a ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila, lamarin da ya haifar da yaƙi a zirin Gaza. Rundunar sojin saman Isra'ila ta kai hari a inda Hezbollah take ajiyar makamai a kudancin Lebanon, wanda yake ɗauke da rokoki da tarin makamai, a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaron. Da yammacin jiya Asabar ne kamfanin dillancin labaran ƙasar Lebanon ya ce abokiyar gaba Isra'ila ta kai samami a garin Adlon mai tazaran kilomita 30 daga iyakar ƙasar da Isra'ila. Gane daga bisani ya ce ta auna wurin ajiyar makamai ne. Tun da sanyin safiyar jiya Asabar, Hezbollah da ƙawata Hamas sun yi ta harba rokoki babu ƙaƙƙautawa da jirage marasa matuƙa a wasu wurare a Isra'ila. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine tana buƙatar makamai masu cin dogon zango domin kare garuruwanta daga harin bama-bamai da na jirage marasa matuƙa daga Rasha. Yana faɗa yau Lahadi bayan wani gagarumin harin jirgin sama mara matuƙi da makamai masu linzami. Rasha ta kaddamar da harin jirgi mara matuƙi karo na 5 a kan Kyiv makonni 2 cikin dare, inda rundunar tsaron samaniyar Ukraine suka lalata dukkan makaman kafin suka isa babban birnin ƙasar, inji ma'aikatan tsaron Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a wani saƙon Telegram cewa ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 35 a cikin 39 da kuma makamai masu linzami guda 2 da Rasha ta harba a cikin dare. A cewar sojojin saman, makaman sun auna yankunan Ukraine 10. Sai dai nan da nan ba iya gano adadin jirage marasa matuƙa da aka kaddamar a kan Kyiv ba. Babu dai asarar rai, kana ba barna sosai, a cewar Serhiy Popko, shugaban ma'aikatar tsaron babban birnin ƙasar, yana faɗa a dandalin Telegram. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Taiwan Lai Ching-te ya faɗa a yau Lahadi cewa dole ne Taiwan ta kare mutuncinta, kana ta san al'adunta. Yana mai fatali da abin da ya kira kuskure da aka yi a baya, inda ake tunanin tsibirin ka iya zama tungar da China za ta iya sake kwacewa. Lai da ya amshi ragaman mulkin kasar a watan Mayu da jam'iyyarsa ta Democratic Progressive Party DPP. Yana riko da akidar raba Taiwan da China, wani mataki da ke fusa ta Beijing wanda ke kallon tsibirin a matsayin wani bangare na China. Da yake jawabi a babban taron jam'iyyarsa ta DPP, Lai ya ce waɗanda suka yi gwagwarmayar kafa demokradiyya a Taiwan sun san mulkin mallaka ya ƙare a shekara 1987 kuma suna da cikakken fahimta akan matsayin tsibirin a duniya. Waɗannan mutane ba su yi ƙasa gwiwa ba wurin ba da jini da rayukansu domin kawar da tunani na kuskure cewa Taiwan wata tunga ce da China za ta kwace kada suka kafa manufofin ƙasa na farko a Taiwan, in ji Lai wanda shi ne kuma shugaban jam'iyyar ta DPP.
To nan ba da jimawa ba, Baba Yakubu zai sake dawo mana da ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da hawan farashin kayan masarufi da suke alakantawa da cire tallafin man fetur da faduwar darajar naira. A hirar da ne da tsohon gwamnan jihar Kano kuma Saddaunan Kano, Malam Ibrahim Shekarau, na fara da tambayarsa ko ya yake kallon wannan batu na tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki.
Falon Hafiz, ga fahimta ta, idan ka dunkule maganar baki ɗayanta, al'amari ne wallahi na rashin adalci a dukkanin matakanmu na mulki. Domin Allah ba a zalimi ba ne, inda ake shugabanci na adalci ba a rufe ƙofa a bayan fage ana zaluntar mutane, wallahi Allah zai saukar da walwala. Sannan na biyu, a zama wato abinda Bature yake cewa transparent, a zama ana yin abubuwa wato a bayyana a faife ba kumbiya ba. Kowa ya sani daga irin binciken ma da suka dinga fitowa ta abin da aka yi a ma'aikatu a Central Bank ne a ina ne mutane na satar biliyoyi, yanzu an kai ga satar trillion. To wannan ba da za a yi Allah ya kyale. Maganin wannan duk da dai mutane kuwa suna cewa a yi addu'a, to a yi addu'a tana buƙatar wato dandamalin da za ta hau. Dandamalin ku shi ne samar da shugabanci na gaskiya, na adalci, na riƙon amana, da rashin faɗa wa mutane gaskiyar al'amari da ake tafi da kuɗaɗensu. Gwamnati za ta ta kururuwar ba kuɗi, amma sai a ga jami'an gwamnati suna walwalar da ta ninninka kuɗin da aka faɗa na gwamnati. Ta haka wato mutane ba sa yadda ko wani rigimar da ake da 'yan kwadago na kan magana albashi mafi karanci, ai duk abin da yake faruwa kenan. Yanzu misali, idan abin da kake samu naira 20 ne, sai a gidanka suka ce sai ka yi musu cefanen naira 30, ai na ka zauna ka baje a faife ga yadda naira 20 nan take zuwa. Ku gaya min ta ina wani kuɗi yake zuwa bayan inda naira 20 nan take, ba wanda zai zo ya ce sai ka ba shi min naira 30. Wato wannan duk yana daga cikin zalunci da yake haifar da wannan fitintunu.
To da kai wannan maganar, a matsayinka na tsohon gwamna, tsohon ministan ilimi, sannan kuma tsohon sanata a majalisar dattawan Najeriya, ka yadda shin cewa gwamnati kukan da take na cewa ba kuɗi da gaske ne?
Za a iya cewa a'a. Misali, in an ce babu kuɗin da za a biya buƙatun al'umma baki ɗaya, gaskiya ne. Amma kuma yadda gizo yake sakar, a fito a gaya mutane su gani a kar na rashin ta'adin da ake yi. Misali, da muka gwamnati mun gaya mutanen Kano, idan kuɗin Kano naira 10 ne, za mu yi muku aikin naira 10 kowa ya gani mu tafi. Alhamdulillah kuma ya abin da muke ke duk wata sai mun faɗi nawa muka karɓo, nawa muka kashe, me muka yi dashi, me aka kashe, kuma mu buga a jaridu ma kowa ya gani. So ba wata gwamnati a duniyan nan da za ta ce tana da kuɗin da za ta biya buƙatun mutane baki ɗaya. Dama ai ƙalubalen shugabanci shi ne ga buƙatu, misali na naira 100, ga kuɗi bai wuce naira 20 ko 30 ba. Ƙalubalen shugaba shi ne ya ga naira 30 ɗin nan idan ya je rungwanen buƙatun naira 100 sai a yi abin da ake kira priority, da a ciki wanne za a yi, wanne ne zai jira, wanne za a yi bana, wanne za a bari baɗi. Wannan shi ne in aka yi shi wato bisa amana da adalci, mutane za su fahimta.
Tsohon gwamnan jihar Kano kuma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau kenan a hirar da ni da shi. Yanzu kuma ga Babu Yakubu ya da mana da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Lahadi, kotun kolin kasar Bangladesh ta rage adadin daukar ma'aikata da gwamnati ke baiwa dangi na tsofaffin sojojin kasar, lamarin da ke zama wata karamar nasara ga dalibai da ke zanga-zanga kan wannan tsari a fadin kasar tsawon kwanaki da ya haddasa mummunan arangama da 'yan sanda da ya sanadin mutuwar mutane kalilan. Dalibai sun bayyana damuwa akan karancin ayyuka masu kyau, kana suna kira ga kawo ƙarshen kashi 30 cikin 100 da ake warewa iyalan tsofaffin sojojin kasar da suka yi wa kasar yakin samun 'yancin kai a shekarar 1971. A baya gwamnati ta dakatar da wannan tsari a shekarar 2018, biyo bayan wata gagarumar zanga-zanga. Amma a cikin watan Yuni, babbar kotun Bangladesh ta maido da wannan tsari, kana ta haifar da jerin zanga-zanga da take shari'a a kan hukuncin kotun ɗaukar ƙara. Kotun ƙolin ƙasar ta rage adadin da ake baiwa tsofaffin sojojin zuwa kashi 5 cikin 100, kana a bada kashi 93 cikin 100 na ɗaukar ma'aikata ga waɗanda suka cancanta. Kana raguwar kashi 2 cikin 100 a barwa tsirarun ƙabilu da nakasassu da kuma waɗanda suka sauya jinsinsu. Waɗannan zanga-zanga sun haddasa munanan matsaloli ga gwamnatin Bangladesh tun bayan da Prime Minister Sheikh Hasina ta lashe zaɓe karo na hudu a jere a zaɓen watan Janairu da manyan jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi. An dai rufe jami'o'i da layukan intanet, kana gwamnati ta ba da umarni ga jama'an ƙasar da kowa ya zauna a gida.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sama da mako guda kenan bayan da wani matashi ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, yayin da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa a wani yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Dangane da wannan batu, abokin aikin mu Haruna Shehu Maraba Jos ya tattauna mana da masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim, kan batun yunkurin kashe shugabanni a Amurka. Sai ya ce,
eto ai kaga yunkurin kashe shugabanni a ƙasar Amurka ko kuma kashe sun ma ba abu ne sabo a ƙasar Amurka. Mafi kusa-kusa wanda aka fi sani akwai John F. Kennedy, wanda aka kashe shi a shekara ta 1963, wanda yake shine shugaban ƙasa. Sannan kuma akwai Robert F. Kennedy, shi ma a shekara ta 1967, wanda senator ne, sannan kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa wanda ake ganin cewa zai maci. To, banda wannan, ita ƙasar Amurka ta kasance ƙasa ce wanda take a cakuɗe, shinkafa da wake da ɗan wake duka aka tattara. Tunda menene banda jajaye ko kuma a ce fararen fata, akwai baƙaƙe, akwai 'yan Sifaniya, akwai 'yan Asiya, duka dai duk duniya babu wata ƙasa da ta kasance wacce a cakuɗe take da al'umma da kuma jinsi daban-daban na bil'adama kamar ƙasar Amurka. Idan aka ce an samu ƙasa ko kuma wuri wanda yake ya kunshi al'umma daban-daban, da yake tarihinsu daban ne, addininsu daban, al'adunsu daban, abinda suka yadda da shi daban, to dole dama za ka ga ana samun irin wannan tashin-tashina. Banda wannan kuma ƙasar Amurka a ƙasa ce wacce akwai abin da take ta fama da shi, ma'ana gun control, ma'ana yadda za a yi a ainihin sarrafa a ƙyale mutane su mallaki ainihin makamai koko a kar a ƙyale su. To, akasarin mutane a Amurka duk gidan da ka je ba za ka rasa cewa akwai bindiga ba. Ai kaga shi wanda ya kai yunkurin kashe ainihin Donald Trump, ai kaga an ce yayi amfani da bindiga ce ta ubansa, mahaifinsa, aka ce ya ɗauka ya je amfani da ita. To, babu wata ƙasa a duniya wacce take tana da tarihin kashe-kashe irin na wannan kai farmaki ga al'umma, ko a cikin makaranta, ko a coci wurin bauta, ko dai duk kasuwa wanda yake al'umma na taruwa kamar kasar Amurka sakamakon wannan rashin babban doka da za ta hana ainihin al'umma a rike makami.
To, Farfesa, ganin cewa kasashen Afirka da ma sauran kasashe masu tasowa suna koyi da Amurka ne musamman ta fannin demokradiyya. Shin irin wannan abu da ke faruwa na tashin hankali a lokacin zaɓe ko kuma na siyasa gaba ɗaya, a iya cewa kenan wani darasi ne mara kyau ga kasashen Afirka da sauran kasashe masu tasowa?
Wani darasi ne babba, tunda kaga ita kasar Amurka ana ganin ta kamar wata kasa ce babba a duniya wacce sauran kasashe ke kwaikwayo a wurin mulki, wurin ilimi, wurin kasuwanci, wurin masana'antu, kai hatta wurin soji ma da horar da soji. To kaga idan aka ce kasar Amurka har yau har gobe tana tattare kuma dunkule da irin waɗannan matsaloli, kaga cewa hakan na iya faruwa a sauran kasashe. Kamar yadda abin da ake cewa idan mura ta kama ainihin kasar Amurka ko kuma kasar Amurka ta yi atishawa, to kasashen duniya gaba ɗaya sai su kamu da mura.
Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan a hirarsa da Haruna Shehu Maraba Jos. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Bashi saurin na dan jarida, dan uwa na dan jarida, ba gudu ba jada baya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri mai tarin albarka mai takin dandalin yan jarida daga kai tsaye daga nan wato Kamaru, kasar Kamaru a birnin Duwala. Muna gabatar muku da wannan, ni ne Muhammad Bashir Ladan tare da baki na daga ciki Zakari Sadu wanda kuka sani sababbe ne a wannan shiri, wakilin DW, shi kuma Abdulaziz Garba wanda dan jarida ne a tashar Hausa 7 tauraruwar al'umma. Allah da kuma zamu kokari mu duba mun tarihi. Hamisu shi kuma daga can Baminda idan mun samu dama da waya in Allah ya yarda. To, Zakari Sadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwa Muhammad Bashir Ladan, na farin ciki sake kasancewa a wannan dandali na dan jarida.
Abdulaziz Garba, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Baba Bashir Ladan, barka da wannan lokaci, kuma na ji dadi sosai da burin gayyata.
Madalla, duk shirin cikin minti 10 za mu tattauna kan wasu abubuwa guda uku, wato daga cikin karin wa'adi da aka yi wa yan kansila da yan majalisa a kasar Kamaru da karkashin jagorancin shugaban kasa hakan yaso. Shi kuma za mu tattauna kan wato shi mukaddashin gwamnati na yankin Fundi yanda ya gargadi inda yake cewa duk wani wanda ya kama sa zaune tsaye a cikin yankin za a kore shi. Wannan kuma ya yi magana ne wato dan kwanaki kadan bayan fitowar ministan cikin gida Paul Atanganji mai duk wannan ya kunsa. Za mu duba mu gani, amma bari mu haura tukun na kasar Baminda. An ce da mu shi Muntari Hamisu na nan alayi. Salamu alaikum Muntari Hamisu. To, a matsayinka na dan jarida mai kuma kula wato mai bibiya harkar siyasa, menene naka ra'ayi kan wannan karin wa'adi da shugaban kasa ya yi wa kansaloli da yan majalisa?
Wato, dokokin da dokokin nan kasan Kamaru gwamnati ba ta rike su kamar yadda ya kamata. Yaya za a taɓa zaɓen ɗan majalisa da ɗan ƙananan hukumomi da lokacin da za a ɗage shi kuma su ta majalisa za a bai wa zaɓi ko a ɗage ka da ko ka da ɗage? Ƙananan ba a gwani wanda su za su yarda su bi abin da mutane suke so, a ɗaukan su kawai za su bi saboda abin da suke samu ta wannan zama da suke a majalisa. Mu a madadin mu na ɗan siyasa na ɗan adawa, gaskiya mu wannan ne ba mu da bane mai daɗin ji ba wanda da muka so, domin mun shirya zaɓe mu tabbatar cewa za a fara shi da ƙananan hukumomi a haura har kan ɗan majalisa da sauransu. Amma wannan yana kama da niyya da bara yadda ita wannan gwamnati take so ta tsayar da nata mutane a lokacin da take so a yadda ta ga dama saboda ta lashe ta zaɓe da baki ɗaya. wannan ba daidai ba ne.
To gaji Zakari Sado shi Muntari Hamisu ya ce wannan ba daidai ba ne. Tunna tsaman dai akwai dai dama da kundin tsarin mulkin kasa ta bayar wa shugaban kasa ko?
Sosai kuwa Muhammad Bashir Ladan kundin tsarin mulkin kasa ta bayar wa shugaban kasa wannan damar wanda zai iya dage zabe idan ya lura cewa da akwai wasu matsaloli wanda ya kamata a ce a magance ko kuma da akwai wasu rikice-rikice a wasu wato jihohi wanda za su yi kawo na kaso a wato wannan zabe. Kuma shugaban kasa idan duba ya dage wannan zaben har zuwa 2026 saboda ainihin ba komai ba da akwai matsalolin kuɗi a asusun gwamnati kuma da ce za bar wannan zaben a shekara guda 2025 zabuka guda uku kenan ina da cin kuɗi sosai kuma halin yanzu kasar Kamaruna neman kuɗaɗe kuma tana neman kaucewa daukan wato basussuka a kasashen waje saboda ainihin katsalanda da kasashen waje yawanci ke yi wa kasashen mu nahiyar Afrika musamman ma lokutan zabe. Kuma dan uwan Muntari ya manta abu daya, shugaban kasa a matsayinsa na goge ɗin siyasa karo na uku kenan yake daga wannan zaben.
Haka
kuma ni ya ba mamaki ma da yayi maganan cewa abin da rikitarwa ba abin da yake rikitarwa saboda ina da rinjaye a majalisa a cikin wato kujeru 180
a shekarar 2004 an yaka maimakon wa'adi ya kare a 2009 ka sha ka kaura da shi har 11 haka kuma wayanda a dama da wayanda suka hau mulki dauki abin nan a 2011 so kuma aka kai su har 18
sosai kuwa ma Bashir Ladan nagode da karin bayani da kai dangane da ainihin wato wannan kara wa'adi zaman yan majalisa da kananan hukumomi sai dai abin ya ya zo ta wani bangare ba da ni bai ban mamaki ba sanin shugaban kasa Bolivia sanin kuma yanayin siyasarsa da ainihin wato ita jam'iyyarsa ta wato FDC abu ne wanda an yi shi ne saboda ainihin ya ci gaba da ainihin kasancewa kan madafin iko kuma na kaucewa wasu jam'iyyun siyasa waɗanda ke zama barazana ga jam'iyya mai mulki wato FDC kenan. To kaga ne
hakan ne Abdulaziz Garba menene na karaya
eh to gaskiya kan wannan karin wa'adin da aka yi na wato kasiloli da na ƴan majalisu musamman nan kasar Jamhuriyar Kamaru abinda ne zan iya wato tofawa matsayin albarkacin baki kada mu manta akwai wato kasashe da dama anan wato ainihin nahiyar Afrika wanda wato shugabanni sukan yawan yi wa kundin tsarin mulki ma kwaskwarima ba iya ma daga wato ainihin zabe ba domin wato samun daman da za su ci gaba da wato darewa kan mulki. Idan muka duba muka yi waswasi muka duba wato ainihin shugaba Mr. Biya tsawon shekaru aro-aro 40 sama da 40 yana kan wato ragamar mulki wanda ko da yaushe ana fuskantar waɗannan wato kalubale na kara wato wa'adi domin wato ainihin ya ci gaba da darewa kan mulki. To yanzu wannan kafin wannan ya faru an fara wanda ya gabata babbar jam'iyyar adawa kada mu manta ta Maurice Kamto ita ma akwai lokacin da ta yi kokari ta kaurace wannan wato ainihin zabe duba ga cewa an dade ana nuna mata wariya akan wato waɗannan zabukan din da ake gashi a wannan karo ma ga duka alamu ta sake wato kaurace wannan zabe domin wato ainihin kujeru da wato ainihin take samu ga ba kujeru bane mafi rinjaye kuma ta dade tana zargin magudi da sauransu da fata cewa ba iya wato ainihin jami'un adawa bane har da ma wasu wato jami'u kunce wasu kasashen wato turai za su zo su ma wato su tofa baki a cikin wannan al'amari na ganin cewa shugaban Mr. Biya bai ci gaba da cin karin shi ba babbaka ba a kasar Kamaru.
To Imam Bashir dan ka bani dama ina son dan zuba wato gishiri a miyar din
Abdulaziz
saboda wal Allah ya manta cewa a 2020 yayin da ake zabe majalisar da kananan hukumomi Maurice Kamto ya kaura cewa wannan zabukan da wato sababin cewa da akwai rikice-rikice a wasu yankuna kuma bai ma kundin tsarin wato zabe gyara bayan da ya kamata ba. To ban sani ba ni abin na ban mamaki da har yanzu dai ba kowai bai canza ba a bamin da na kudu maso yamma kuma kundin zabe har yanzu ba abin da aka canza amma yana so ya dawo zama zabe
shugaba. To tunda maudu'in namu duk yana bibiye ka san a karkashin wannan shi aka samu minista Fula Tanganji minista cikin gida da ya fito ya yi shi ma ya yi gargadi inda yake cewa duk wani wanda yake da aniyan zai kawo tashin hankali lokacin wannan zabe da za a yi gudanar ko a 2025 ne ko 2009 ne duk wannan wato gwamnati za ta dauki matakai tsauraran matakai don ta magance wannan
kuma wasu jami'an adawa wanda ya dakatar duk a kwanakin baya
haka
yake zabe
duba haka ne akwai da yawa da aka dakatar Zakari Sado me ra'ayinka kan wannan don naga wannan na da alaka da fitowar shi wannan mukaddashin gwamnati shi ma na yankin fundi ko
eh to mu Bashir Adan ne abin zai cewa kan wannan batu ba karon farko bane
haka
dan ga tankanji ministan harkoki cikin gida yake wa jami'an adawa barazana da akwai wasu jami'u fitattu waɗanda ainihin gugaggu ne waɗanda ainihin jami'a mai mulki na gari ba ta na ci ga mulkin ta musamman ma ita MSC Santo da kuma na Cabral Libi
PCRN
wanda ka san cewa da akwai dan dikici tsakanin su na cikin gida da PCRN na Cabral Libi wanda kai ga Paulan Tanganji ana gani kaman gwamnati ta taimaka don ganin cewa kai kasance wato shine shugaba wanda zai iya kaiwa ga ainihin bilisi a takarar zaben 2025 ba har yanzu dai ana ci gaba da kai ruwa tsakanin wato waɗannan bangarorin guda biyu baya ganin kuma da akwai shi Modis Kamto waɗanda yake suke da ra'ayin riƙau kuma kasar Kamaru ba bukatan ire-iren wa'annan ra'ayoyi na neman
ya fito
fafarar jama'a cikin wato wani hali na tsakani
lalle kuwa in dai ba bi ra'ayinsa ba za a kawo
so
abin da zai faru a kasar
saboda sanin cewa Modis Kamto ɗin siyasa ne
haka
kuma idan ka duba yanayin tafiyar da ainihin mulkinsa yana da halaka da wasu abubuwa waɗanda ake gani a kasar Kamaru zai iya neman tunzura kasar cikin wani hali sanin ka ne cewa ya kwashe watanni 9 a kurkuku saboda nan kiran da yawa matasa su fito kan titi domin aje a wato tube shugaban kasa ko biya da karfi ya ani wato fadar sa na itudu shi yasa yayi wato riga malam masallaci cewa
idan aka bi wannan saboda shi Maurice Kamto shine ga dama bai kai mutanen sa aka je zabe a lokacin takarar majalisa da kansiloli ba in aka bi duk wannan har zuwa yanzu wannan ya nuna cewa shi Maurice Kamto ba shi da daman yanzu in tsaya takara aiki
Maurice Kamto babban kuskure da yayi kuma da akwai wani oje da na saurara wanda yayi nadama
haka
nadaman da yayi wato matsalar da bai shiga zabe ba na kanan hukumi da na ƴan majalisa da za su bashi
damar
kasancewa a wannan zabe ba shugaban kasar Kamaru wato mutum ne wanda yake da tunani wanda tunanin shi ya fi su zurfafa tunani akan al'amuran siyasa a wannan kasa kuma babu wanda ya san tarihin kasar Kamaru kamar
kungiya
saboda ya kwashe durayuwarsa yana ma kasa aiki
Madal Abdulaziz Garba a cikin minti daya me zaka iya faɗa mana yanzu kan wannan wato gargadi da shi Paulan Tanganji yayi bayansa kuma mukaddashin gwamnati na yankin Fundi shi ma ya fito yin cewa duk wani wanda zai ka ta da zaune tsaye a cikin wannan yankin nasu su ma za a yi magani
shi dama Maurice Kamto kunce wannan mukaddasin shi na Fundi shi ma bayan wannan Maurice Kamto shi ma yana daga cikin wato waɗanda suke nuna su ma wato ainihin goyon baya ga wato ainihin ire-iren waɗannan kudurorin shi wannan mukaddasin wannan Fundi ɗin sannan kuma kada mu manta ita wato jam'iyya mai mulki a halin yanzu ta Mr. Biya a ranar wato 20 ga watan Mayu ko lokacin da ma aka yi bikin haɗewar kasa tana daga cikin waɗanda wato ainihin ta yi kori ta hana wato ainihin jam'iyyun adawa da kada su kusanci wajen wannan wato bikin haɗewar kasar Kamaru wanda aka babbayyana ma wato aka hana su ma kusanta wannan waje da yake ana tilasta musu wato amfani da shi lalle waɗannan jam'iyyun adawa sun fitar da wato hoto na shugaban kasa a yayin wato wannan haɗewar kasar Kamaru to dai wannan iya abin da zan iya karawa kenan wato ainihin
wannan cikakken bayani wato wannan ya nuna cewa gwamnati wato karkashin wato ministan cikin gida daidai ne su fito su yi wannan gargadi domin a samu a gudanar da zabe yadda ya kamata
shi yasa ma yayin wannan taro ma Bashir Ladan
na'am ta da kan
dai wannan taro da yi ne
ya bayyana wannan
to ka gane waɗannan sun bi sabon su da sun bi ra'ayin sa cewa da ya musu da ya ce su kin matatai su a matsayin gwamnati ko kuma kaddashi akan duk abin da zai ya wato neman jefa kasar Kamaru cikin
kowanne a cikin jihar Madalla Zakari Sado haka kuma mun gode wa Abdulaziz Garba shi kuma mun tare Hamisu masu sauraro kun ga kun saurari yadda shirin namu ya kasance a yau mun kuma gode muku mun gode wa Allah sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so
Na gaida Muhammad Bashir Ladan, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Babu Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafizu Abdullahi ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.